أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان زيادة الله سبحانه وتعالى بصلاته وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أقار قولي الله سبحانه وتعالى بسليمة بريوان الأسياء الجامعة ليبان مكهد أظن مثل لكين البركة مسجد أهل الحديث أولا قريم البركة قريم سوء أجكين جهة بوشي don gudanar da tsokaci da tunatarwa a al'umma a kan matsalar girma tarbiyya da muhimmancinta. Ina roƙon Allah mafificin sarki ya yi roƙo da hannunmu ba don mun isa ba, ya nutsar da mu abin da yake daidai a ɗan wannan lokaci don gudanar da abin da ya samu. Allah mafificin sarki ya samu dace. Mun zo gare ku ba don muna baki ba, ba kuma don waɗanda suke jagorantar masallacin ba su kai ba, a sai don bani taimakekeniya a fagen tunatar da al'umma da Allah maɗaukakin sarki ya yi mu al'ummar wa'azi, al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun samu wannan tagomashi daga Allah da Allah maɗaukakin sarki ya ce mana kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kun kasance mafi alkhairin al'umma da Allah ya fitar a duwan ƙasa. Don me? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuna wa'azin tunatar da juna. Kuma Annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnen mu a wannan wajen, ya ce la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shiraqan fayad'u qiyamakum fala yustajabu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ko ku tashi bil haqqi wajen wa'azi, kuna tunatar da juna, kuna gaya muku abin da ya dace, kuna jan kunnen ku a abin da bai dace ba, ko ku ja ku noke ku zaman ku a haka, kuma za a ta hayayye ko mutanen banza su jagoranci al'umma, mutanen kirkin su koma gefe suna addu'ar Allah ya kawo sauƙi, Allah ya yi Annabi ya ce Allah ba zai amsa ba saboda ne, saboda sun saki abin da Allah ya ba ku daraja domin ka shi ne wa Allah ka hana mu gajiyawa, Allah ka ba mu ikon yin abin da al'umma da mu da su duka zamu gudu tare mu kuma Allah ka samu dai wannan mawdu'i ne muhimmanci na tarbiyya na Allah shi gaba farko musamman ne tarbiyya me ke ce tarbiyya gaba na biyu me Allah da manzon sa suke ce game da tarbiyya cikin alƙur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba na uku suwaye ya kamata a ce sirru ne mas'alar tarbiyya waɗanda su ne za su kasance sanadi na shiryuwar al'umma sannan gaba na huɗu menene manufar tarbiyya a ƙarshe shi ne muhimmancin tarbiyya da illolin da suke haifarwa a lokacin da aka sakaci da ita Allah maɗaukakin sarki ke mana jagora wajen gabatar da waɗannan abubuwa a lokacin da ya samu. Na farko me ake yi da tarbiyya? Kalmar tarbiyya kalma ce ta Larabci. Bahaushe ya ɗauka yake amfani da ita. In ba mu sani ba mu sani cewa kalmomin Hausawa da dama Larabci saboda Larabci ya zo ya tsane su ya shigar musu da addini da kalmominsa kuma suka ruruma suke amfani da shi. Za ka ji kalmomi da yawa na Hausa Larabci. Sashen amsar shi ne duk wani abu da ya koma da al a yaren Bahaushe take tafi ɗinsa Larabci. In ka ce allo asalinsa allahu ne, aljihu asalinsa aljaihu ne, alkaji asalinsa alka'a, alƙalami wannan dama ake yi. Don ka duba abubuwan Bahaushe ya samu tasiri da ne da Larabci. To kalmar tarbiyya kalma ce da aka samu a Larabci daga raba yanzu ma'ana yanzu daga shi ne aka samu a riba kalmar riba da Allah ya kana ya haramta mana shi wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. To riba shi ne al-munu girma za ka ce al-zar'u yanzu tsoro yana girma. To tarbiyya daga nan aka samu ma'ana kenan daga wannan kalmar za ka gane abinda ake yi da tarbiyya shi ne reno daga ƙarami zuwa girma. Shi yasa malaman tarbiyya suka ce tarbiyya wani aiki ne amaliyyar mutanula aiki ne dunƙulalle mutanniyar wadatar shekar don gina rayuwar ɗan adam ta hanyar jikinsa ya zai ginu ƙwaƙwalwarsa ya za a gina ta tarbiyyarsa halayensa ɗabi'unsa ya za a gina su don ya kai cikarsa ne ya riƙe kansa. Wannan shi ne tarbiyya a wajen malamin tarbiyya. Don haka tarbiyya ta ƙunshi ɗabi'ar ɗan adam da kuma gina shi. A musulunce kuma aka ce tarbiyya ana nufin tanadin ɗan adam ya zama cikakken ɗan adam na kowace fanni, fannin rayuwar duniya da lahira a bisa haskawar addini. Inan ba haskawar hayyan wani mutum ba sai hayyan Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama don ya zama ko salihan fi duniya wa akhirah, ya zama mutum ƙwarai a ta farkin rayuwa, mutumin ƙwarai a lahira ta inda zai samu tsira ya gaishe a aljanna. Wannan shi ake nufi da tarbiyya. Kenan tarbiyya gina ɗan adam. Shi kuma ɗan adam shi ne mutum. Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ya kuma ba shi ƙwaƙwalwa ya kuma sanya masa zuciya. Ita wannan ƙwaƙwalwa al-qalbu malamai hikima suka ce wa ma sumiya al-qalbu illa bi ta'allumi, ba a kira zuciya da sunan zuciya ba sai dan zuciya ba ta
yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake rokon Allah zuciyar da take fituya wannan ku tabbata a kan dide to idan zuciya ta zama ko ne fituya ba kamar Allah ko a gaya muku cewa wannan zuciya la kaina fiha wala sha ba alheri a tare da ita ba shar sai dai Allah ya kunsa muku sallu alayhi da shari wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha ujuraha wa taqwa Allah ke mun dasa rai a cikin dan adam dan Allah yana amfani da rai so da yawa yana da alaka da kwakwalwa to wannan ran ko kwakwalwar Allah ya kimsa masa sanin daidai da sanin kauna kenan duk abin da ya riga zuwa ka annaha salihatu lil-istiqbali kai kamar dama daidai ko ya zo mata daidai daidai da take karbe shi to shi yasa yake da kyau shi wannan dan adam din da yake da fiska ji kuma kowace ta zo mata yana maraba da ita sai aka ce ka yi kokarin tsora shi a hanya mai tsakiya sabu wannan ba ƙaramin aiki ba ne kuma dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar mana da kyakkyawan sakamako ko nuna da Allah ya ce wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai ya ce ne qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wanda ya gyara ransa ya gyara zuciyarsa ya gyara halayensa ya zama nagari ya tsira wanda kuma ya ƙi ya tsaya to wannan gyaruwar ba ta yiwuwa sai da mai tsora a kan hanya za mu zo kan wannan gaba gaba ta biyu shi ne lura da alƙur'ani da hadisan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama game da tarbiyya farko Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi wa allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kuka yi imani ku kare kamunku da iyalanku daga wuta wanda idan muka zo gaba kowa ya kuka cancanci yi tarbiyya za mu dawo kan wannan aya inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ku kaga yana nuna kenan sai ka gyaru za ka iya gyara fa ku ji shi la yuqi wanda bai da abu ba ya faɗi in ana maganar zuciya da kuwa a ciki da malami in ana maganar ilimi da malami in ana maganar kasuwanci da ƴan kasuwa wanda ba ya wannan haka ba da shi ake sannan aka ce wa ahlikum nar ya'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Allah maɗaukakin sarki bai baka idan ka bar su su rayu a nan ba mutuna a suratul usman wasiyar da sayyidina usman ya bai wa ɗansa in yi mun wannan wasiyar kadai muka ɗaya motsa su kan su muhazara a cikin zaman su wa idh qala usman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah kaga Allah madaukakin sarki ya dauko tushen tarbiyya da cewa ne a dasa wa dan adam sanin Allah shi ya cancanci bauta shi ya cancanci a bauta masa shi kadai kar a hada shi da wani sannan aka zo maganar sallah ya bunayya aqimi salah aka zo maganar wa'azi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar aka zo Allah maɗaukakin sarki ce wa mu ahlaka bi salah ke yake ga wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya'anka ko yadda su sallah yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana mu koya wa ɗanan mu sallah in ba su san ba me ya sallah ba wa hum abna'u sab'i wa ribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr a da ke su idan ba su ba su ke kai shekaru goma Allah ke la ta sani ke rufa ba za ka tambaye ka arziki ba, kamar yadda yanzu za ka ga da yawa daga cikin iyaye suke biye wa ɗayansu tsoron talauci. Duk hanyoyin da za su bi sukan bi da su ne wai kyar su talauci, kyar su iya a walamarin ba a ɗaya. Allah ke lada su kan shari'a an na'am na zuwa والعاقبة للتقوى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا يما بن جلود جامع أخيان تربية فرق ويكي مدني ما من مولود إلا يولد على الفطرة باوي جاريب دعلا يكي حلقو من السيح في دنيا face zai fito tsaftatacce tsaftatacce wajen ne wajen aqida da sanin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah ya yi mana alƙawari tun lokacin da muke alamu ba wa in akala rabbuka min bani adama min zuhurihim wa ashhadu ala anfusihim an tuhu rabbukum hadu bala mana Allah ya ka shaida mana tun lokacin da muke tubar mani Allah ya yi magana da mu ya tabbatar mana da cewa shi ne Allah kuma mun amsa. To wannan halittar da ita ɗan adam yake zuwa duniya, fa abawahu yukhrijani aw yukhrijani aw yumajjisani, iyayen da za su kai ta da shi Yahudawa ke bi Yahudanci, Nasara ke bi Nasara, Majusawa ke bi Majusanci, jin masu zarfin da kake kai. To a kai sallaka zai ta kai ne ka canja shi daga yadda aka yi aiki. A kan kina yana da kyau ka yi tunani wata amsa za ka bai wa Allah yayin da ɗanka ya koma ga Allah a lalace. Sannan a ƴaƴan ma akwai mata waɗanda suka fi haƙƙi. Ke za a nake sallallahu alaihi wa sallam da yi sakaci wajen nutsar da wani matsalolin ƴaƴanmu mata ba, ya ce man ibtuliya bi shay'in min hadhihi al-banat fa rabbahunna fa ahsana tarbiyatahum wa ajabahum fa ahsana ta'dibahum illa kunna lahum sitran wa hijaban min nar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum da Allah subhanahu wataala zai jarabce shi da ƴaƴa mata ya kyautata tarbiyyarsu har zuwa gidan aure, ya kyautata musu tarbiyya da ladabi, face sai waɗannan yaran sun zama masa sitran min nar. A wani hadisin ma ya faɗi adadin da ke ƴaƴa mata, sai wani sahabi ya ce yaya kake ganin ne ƴaƴa biyu, yake shi ma haddu shi. Ibn Umar yake mun ko muke mata muna gani da mun ke mata da ne ya sai ma zai ci haddu. A ke nan za mu gane Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kasa a gwiwa ba wajen nutsar da mu muhimmancin tarbiyyar da Allah ya ba mu yayin da ya ba mu ƴaƴan da suke ƙarƙashin mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi, dukkan ku masu kiwo ne kuma Allah zai tambaye ku abin da ya ba ku kiwo. In an ce kiwo, abin da za ka lura da shi wajen in yayi shi mai kyau ko kar yayi mai kyau, in yayi mai kyau kana da kamisho, in yayi mara kyau ma kana da kamisho. Kai ko ba ka da kowa ko ba ka taɓa aure ba, malamai suka ce an tara'i ala a'dha'i jikika, kai mai kiwo ne a gaɓɓan jikinka. Shi yasa yawan ƙiyama za a tambayi waɗannan gaɓɓan, musamman gaɓɓan da ake gane abubuwa, ido da kunne da baki da ƙafa da hannu, waɗannan za a tambaye shi. Daga ƙarshe ne za a tambayi baki, ido a tambaye shi, kunne a tambaye shi, ƙafa a tambaye shi, ina so ki hannu a tambaye shi ne ya taɓa. illa daga albokan baki ne zai yi mutu ya mutu abinda waɗannan suka shaida an yi da su har ma ya fi da fargansu wake kun magana zai ba da amsa an fa’an allahu zai yi an fa’a kuna shi allah ne ya yi ba kowa ikon magana shi ya sa mai magana saboda haka dai da aka kira kullum sai aka fara da ar-rajul ra'in ala ahli bayti wa huwa mas'ul ar-ra'iyyah mutum ne kiwo ne a iyalan gidansa mace ma aka ce ra'iyyatun fi bayti zawjiha ne kiwo ce a gidan mijinta kuma kowanne mas'ul ar-ra'iyyah haka yaron gida mas'ul ala mali sayyidihi mai kiwo ne a kan dukiyar mai gidansa da kuma mas'ulun arraiyyarsa ƙarshe sai Allah zai sake cewa ala kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun arraiyyarsa sai ne kowa mai kiwo ne kuma za a tambaye shi a kan abin da aka ba shi kiwo saboda haka kenan za mu gane muhimmancin tarbiyya wata doka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma doka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba na uku su waye ka cancanta su tashi da matsalar tarbiyya malaman tarbiyya suka ce waɗanda tarbiyya take dunƙule a hannayensu gaɓoɓi guda huɗu na farko suka ce albaiti gida idan ana nufin gida ana nufin iyaye sai dai malamai sun dunkule cewa da akwai gida ya shafi uwa ya shafi uba ya shafi ƴan uwan da ake haifan mutane to yayin da ka zama uba ya zama maka wajibi ka tashi aikin da tarbiyyar ɗanka cikin lokacin da bai san kiwa ne haka uwa wannan hadisin da yake kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ala ra'iyyatihi da ayoyi da sai na kuma ya koma jan hankalin ɗan ka zuwa ga uwa Allah bauta da sauransu sun isa su gane wanda yake da nauyin tarbiyya shi ne uba shi ne ginshiƙin farko Allah ya ba ku ɗan talatiyayye ba ku illa a tare da shi to ya zama maka wajibi ka sa ido wajen lura da shi yaya zai yi rayuwa to shi ya sa kuma wajen samuwar uba ai ba a samun uba ɗaya da uwa mana sai a wajen neman aure to a wajen neman aure addini bai bar mu haka kawai don ma da ya isa aure wanda ya isa aure kawai a haɗa su ba sai da addini ya nuna ba za a ba aure annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi idza atakum man tarzauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju duk wanda ya zo neman ƴarku aure to ku dubi ɗabi'unsa da addininsa domin waɗannan su ne ginshiƙan shiryuwar ɗan adam addini zai sa ya zo ba zai yi son kai ba zai bi abin da Allah yake so ɗabi'u za su ɗora shi a kan hanyar da ta dace haka kuma ɓangaren mace ita ma Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya lissafa maza ga irin matan da suke aura kowane namiji ga irin matar da yake gani ya aura ba wai doka mai zai bayan yake a aure ka za ka aure ka ba yadda wasu ba ta fahimtar wannan hadisi Annabi cewa ana auren mace dan kyau ko dan kuɗi ko dan dangi ko dan addini ma'ana wani kyau da gani wanda ya wani ne daga cikin maza wannan ɓangaren suka fi karkata shi sa suka ji abokin da ya ɗansu a ta wani sa iya zai kyan ya gani ko a ce ga sai shiga mota duk kyau ne wani kuma kuɗi la'alla amlutu am barmatati ya lamdaha ya awrete tudi wan denji ate fami kaza a garin mito sune shahararrun wun fami to ke ko ne ke ma alkan ta da su ke bari ya auri yan gidan sai a ji to bayan nan zo ya ga minista ko wadannan ba a cewa yake zai kai aure da kyau ba ko kai aure da mutunci ko kai aure da dangi ba ko kai aure da ladi a ya minista fa yake wani kyau yake gani wani mutunci wani dangi wani ladi to sai a karshe yake ga za yake farfar gida ji tarbiyya ka aure ne addini ko za ka kiri ba da yawa ka ga kenan a bangaren uba aka ce idza ataakum man tarawna din a bangaren uba aka ce alayka bi dhati di jami domin sune bincikin sabuwar al'umma al'umma ba ta samu a ide da matakar nan yin jama'a kisa Allah yake mai aure fankihu ma qaba lakum min an-nisaa مثنى وثلاث ورباع وانكحوا الايام عنهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فلي تزوج دموني دموان الفطرة هل انت لا يستغني رجل عن امرأة ولا المرأة عن الرجل بالي ودا سواد وليتيمية بالي بامك هكذا الرعي wani yace bani ba mace ta ce bani ba miji haka zan rayu ko wannan su ya saba wa dabi'ar da Allah ya yi dabi'ar da Allah ya yi shine at-tijab inna kullu shay'in kana sawbay la'allakum tadhakkarun Allah ya ko wani halitta da ni ne da ku kaga kenan iyaye sune tubalin tarbiyya ko dole su zama kuma addini idan ka zama ne addini kana nema wa ƴaƴanka uwa ne ba kana nema wa kanka abokiyar zama ba abin da ya kamata mu gane a fagen neman aure ke so da yawa yana daga cikin gishikin lalacewar tarbiyya rashin dacen zabawa ƴaƴan uwa yanzu zamani ne na mugurya ababai masu nutarwa mun ga wayoyin da suke hannayen mu babu da bala'i da ya tushe mu bala'i ne mai naso wanda zai cinye ka min al-fulatashi ta inda ba ka tsammani an cewa an ce abu mai naso ma'ana abin da zai ci ka baka ankara ba yau da ruwa zai zube ka ajiye fiye wata a kusa da kai ya zube ba za ka ankara ba sai dai ka ji ka a jike da yana motsi yana tafiya za ka iya ankara to dan haka ake cewa ka yi kokari lokacin da za ka yi aure ka sama wa ƴan ka uwa ba ka sama wa kanka mata domin ka sama wa kanka mata saboda wasu miyuna da ka bi kyau ne ko ini ko ne ba za ka ce kulluha tafna wa tazuri dukkan su za su kai kare ba ba kuma wai sun kare babu bane kwata kwata musamman kyau wata rana da kanta za ka kalli masu shafe da aure don kyau da ke yi na rasa ma ne na gari na aure saboda kin yayi kedin ya ba kuma wani ba ta da kyau kamar riga yau ka sai riga ka sa ana yaba ka je biki ta haka gobe za a yi wani biki ka sake sawa ji riga ta biki biki da ganin da kanka wata ranar ta ce saka ta ka je biki za ka ji a shin dan ba ta da kyau a sai dan ka sa ba amma idan ka zabo mai tarbiyya mai addini malamai suka ce wannan baya fushewa to a gaban farko na masu tarbiyya ke nan iyaye daga su ma ke mamakta environment al-mujtama waɗanda za ka rayu da su masu hikima suka ce aljawu qabla da aljawu qabla da wai zaka gina gida ko zaka samu haya to kaje kai soyayya wannan wajen shin wuri ne da idan na hayayyafa da ƴaƴa na za su rayu salim alim ko kuma za su wala idan har dole da za ka iya haifan ƴaƴa su gurma ce malamai sun lissa fa'idar daga cikin zawajin makruh auren da ba a so auren da ake so ku guje shi duk auren da za ka ba da gudunmawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su hayayyafa a gurɓace malamai suka ce barin bayani yanzu da yawa da cikin suna ma nazarin irin wannan na samu fi'i na zan gina gida galibi sai ka samu mutum a lokacin da ya fi a lokacin da ya ke kyaman ma jama'a shi na zai je ya tuya ta inda zai rayu daga shi sai fi ba wanda zai tarbiyyar ɗanka sai waɗannan wayoyi da sauran kayan social media da za su rubuta masa to a wajen bincikin aljiwa abokan zama makwabta daga nauyi ya ƙaru mata na ne na lura da ƴaƴan makwabtarka waɗanda dole za su yi a koshiyeshi da ƴaƴanku ashe tarbiyyar ba ta ƙare a kanka ba dole sai ka lura da ƴaƴan makwabtarka ko da ko a ce ka zaɓi wuri da yake cancanta ka gina gida ko ka kama haya ko ka zauna da iyalanka sai kana wani shiri ƴaƴan mutane suwa za su rayu da ƴaƴana suwa ba za su rayu da ba sannan waɗanda ka yadda da su rayu da ƴaƴan naka su ma sai ka tashi aika wajen lura da su don a gudu tare a tsira tare in ko ka ci wannan to za a iya samun wannan daga cikin waɗanda tarbiyya take hannu bayan environment da jama'a da waɗanda kake rayuwa da su to akwai makaranta to kan mu zo makaranta in mun bi environment mu na baya iyayen mu na baya shin mun auna su da iyayen mu na yanzu ko mun bi yadda muka taso da yadda iyayen mu suke tasowa mu sama environment da muke rayuwa environment ne da muka yadda za mu yi ta'awun juna bai na kan mana za mu taimaki juna don mu tada al'umma mai kyau a da za ka samu a unguwa da cibiyar ɗaya zai iya sarrafa unguwa duk yaron da ya kira ya ja kunnen san yana aikata wani abu zai bari amma yanzu haka ne ba haka ba ne bal ma kana kokarin gyara dan wani ne yana ce maka shi kadai ka gani a unguwa shi kadai ne mai laifi shi wani ma yana nuna da aka so nan bai zama mutum ba a unguwa ne yara ƙanana suke ɗaukar iyaye duka gidan unguwa iyaye su duk wanda suka gani ba ba ne amma yanzu ba sai dai ka ji yaro ya so maka ba hawa ne mana shi ba 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 ne kai ba hawa ne banda shi to kaga tun daga nan za mu gane environment din ma da muke rayuwa wanda su ma na muyin lura da yaya yana hannu a gurɓace shi sai makaranta makarantu yanzu sun koma makarantun tijara kasuwanci babban takin ɗin a biya kuɗin makaranta babban takin ɗin a biya kuɗin makaranta sannan abubuwan da suke dasa wa ƴaƴanmu da yawa sai ka samu sun ƙare a wace-wace da kiririta sannan bukukuwan kammala gaba sun karatu sun ɗauke musu hankali wanda duk abin da ake zuwa ƴaƴan ka su yi a ranakun bukukuwan kammala makaranta wani abu ne da aka shagaltar da su shekara guda suna yi dan sunodin mulki ka iya wannan da za ka buɗe littattafan da ka tsaya da koyon da su za ka fita muka cewa Allah sannan uwa uba iyaye suka sallama muku yayin ba tare da binciken me suke yi ba sannan uwa uba dan ka tinde san ni waye ba kake zuwa ka danna musu wanda amanar farko ne ya kamata a ce duk uba ya yi kokari ya kiyaye inda za mu iya ƴaƴanmu su ba su san su waye ba mu dasa musu alƙur'ani a cikin kwakwalensu alƙur'ani cikin zaki kariya ce da take taimaka wa yaro wajen rike duk wani ilimi na zamu to amma yanzu kai ka samu an buɗe wasu ajujuwa wai na tarbiyya sannan nojin in kan nojin ma a kowane ɗakin da bai kai nojin ba wai play class za ka da kanka ba ka taimaka ka kai nan ka wata daga nan a zo nojin ana koya masa ABC bai iya alifin babu ba bai iya furta harfan larabci ba da sauransu balma yana da gaskin abin da muke gani kamar wata kyamar larabci da ilimin addini da aka ci so mana shi wannan abin da ka tsora mutum a kai zai tashi to yana da kyau a can kana so tarbiyyar nan ka ta yi kyau yi kokari tun yana karami bai san kowai ba ka sa masa alƙur'ani manya-manyan magabata da suka taimaki addinin Allah za ka ji an ce kun tsara shekara takwas ta goma ya haddace alƙur'ani ba don kowai ba ne sai don lura da tsora da a wannan duniya waɗannan makarantu da kake kai ɗanka me zai hana ka killace shi a gida kai zama koyar da shi alƙur'ani ko ka nemo mai koya fa kamar yadda muka ce sai kana da shi za ka baya to kai kun ma mutum ne kai kun ma haka ka zaɓa abin da kai kun shi ne wata rana a ba liman amma kallon dan jago a cikin fiye kamar da sauwa su gani a nan za ka gane matsalar manya da ba su tsaya sun yi karatu mutum nawa za a gabatar da sallah in ya sallar karatu bai yi rai ya loke ya ce ina ya rufe ya ke islamiyya amma da kan nan azan da la'akin ke zai yi ta ba ba ya ce ko bai bai kamata ya ru ya ta sallah me yasa ko da karatu ba wanda san da ake yi mun ga baki ake Allah ya tsawaka ala kulli hal makaranta na daga cikin mai ba da gudunmawa wajen tarbiyya in dai makarantar tsayayya da haka mu yi tunani ina za mu kai ƴaƴanmu kuma ya za mu riƙa bibiyar su abubuwan da suke yi a gida da makaranta ba ka kai ɗan ka makaranta ka dawo da naɗa hannunka kuma ka ce kana so ya zama mutumin kirki abu na ƙarshe daga cikin waɗanda tarbiyya kuma take hannunsu su ne hukuma 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 Allah ya ba ta kawo na ta murƙushe dukkan mai laifi idan ta tsaya da ƙafafunta amma idan ba ta tsaya da ƙafafunta ba ita ma mai ba da dama ne wajen tarbiyyar ta gaba kun an ce hukuma ana nufin tsayayyiyar hukuma mai bin doka ba irin hukumomin mu na yanzu ba waɗanda suke kusa da mu ba mu da waɗanda suke kusa da mu kamar polisawa ne har kira mu kuma polisi abokin kowa to amma yanzu ka kai ne laifi police station ka gani me zai raba shi da police station shi ne kuɗi kaga kenan kana da kuɗi ku barna ba za ta ƙare shi sa sai ka ga wani kangarari a anguwa da an kama shi ko an biyo shi Allah Allah yake yi ku mutu me yasa ko da ya samu kan kariya da ya je magana business za a yi kini shi za da an gama za a tabbata kaga ba da ni yara kuma ku zama kiyam wadannan group guda huɗu da muka lissafa su sani cewa a hannun su tarbiya take kuma wajibi ne su tashi da ita yanda ya kamata a matsayin da nan ne tarbiyar farko a matsayin uba in za ka yi tarbiyar ɗanka na farko ka ɗora shi a kan addini tare da nasiha tare da nusar da shi da ɗabi'un da suka dace ya san muhimmancin gaskiya da riƙon amana da sanin girman na gaba da shi duk ya san wannan tun daga gidansu turawa suka ke share shi bigin sa aikin alkhairi yana komawa daga gida ya san cewa a cikin gaskiya wannan abun na wani wannan abu ba da wani daga cikin amana wannan abu an ba da amana adana wannan abu an ba da amana in kai ma wani da sauransu daga cikin tarbiya sanin kiman na gaba ta inda in ya fito wane ya jinne shi zai darajar da shi wane ya tsaka da shi ne ba zai zalunce shi ba mallan liwaqti kabirana wa ya'rifu qadra saghirina fa laysa minna annabi sallallahu alaihi wasallam shi duban da bai da girmama babba bai san darajar babba ba ko bai tausaya wa na ƙasa ko baya tare da ni ko a yanda kanka ya taso a kan kimar mutane da darajar su ba yanda za a yi ya zagi babba ba yanda za a yi tunkin cimma ba yanda za a yi tunkin cimma a wannan zamanin da muke maganar wayoyi da sauransu yana daga cikin abin da kake a matsayinka na uba mai tarbiyyar ƴaƴa zamanin karatu ya kai mu game ba a yi karatu yanzu sai da waɗannan abubuwa in dai ka kai ɗanka makaranta kai har ka kai level din primary ɗin yanzu irin su assignment da ake ba wa yara da sauransu to za ka ga sai da irin waɗannan na'urori ake iya magani to balle kuma an kai ga secondary level to a matsayin ka na uba ne san ɗanka ya zama ɗa na gari ba hana shi rike waya waya ya kamata ka yi bal ma siyo masa ita za ka kaga idan ka siyo masa ya san kimar ka ya san kimar ta kuma a lokacin za ka rika monitoring din sa yanda zai sarrafa shi ko ƴar ka ba da sauran da kun ka baki ba ba control tunda zamani ne ya zo mana da shi kana ji kana gani zai mallake shi ko za ka mallake shi kuma daga lokacin sai yadda suka sarra a kayan to da ka ce ba abun hanawa ba ne illa abun sa ido ne da lura idan ba ma sa ido ba ma lura to ba yadda za a yi mu haifar da ƴaƴa masu ilimi Allah ya sa ku kai wannan gaba ta hudu me yake ce manufar tarbiyya me kake so ka cimma a tarbiyya babban abin da muke so mu cimma a tarbiyya suna da yawa amma mafi girma shine tanshi'atu fardin salihin mu'minin multahi rayuwar mutum ya zama mutumin kirki kuma mai riko da dokokin Allah subhanahu wata'ala sannan ne nisantar dukkan abubuwan da Allah bai so sannan yana aunawa wajen abun da zai masa amfani na gina kansa ya iya kafuwa da kansa ya iya kuma gina al'umma kenan kaga akwai maganar da ta masa imani a cikin zuciya ya san Allah galibi laifuka da ƴaƴan suke aikatawa na farko akwai gina halattuwan waɗannan abubuwan ko a ramfosu da mujarrabin aqli da ƙwaƙwalwa kawai iya abu da ƙwaƙwalwa su taɓa a kai suke ginuwa to ka ga kenan ba su samu tarbiyya ta imani ba ta sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan abu in sha ya kare yadda su a kan cewa wannan wani abu ne da kan ya cutar da kai ya fasha wa ubangijin da ya hanke ka wannan me zai haifa guje ma wannan abu a kowane lokaci amma kana koyar da shi in wannan abu a bisa fitinka da bacin ranka zai iya gudunsa ne a daidai lokacin da ya san za ka yi kaga kenan da ya bari jan Allah kenan duk wani abu da zai yi ya san Allah subhanahu wata'ala shi ya ce a yi wannan abun kuma ga abin da ya cancance shi ga abin da ya cancance Allah subhanahu wata'ala ya san wannan duk daga gida ya fahimci wannan kuma wannan shi zai mai da mu baya inda muka ce a samu uba mai addini a samu uwa mai addini in an rasa masu addini ko ba ta za a yi taso a tarbiyyar addini sannan tarbiyyar ibada ya san muhimmancin sallah ya san cewa sallar nan tana gaji tunsa inna salata tanha an fahsha'i wal munkar kan lura da ita kamar yadda Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa amru ahlaka bi salat wa sahi alaihi da ke wasbi ba ta ce wasbi domin istiba aqwa min sabr yana buƙatar al-bishiyati wal musabaha ka daji ka tsaya akai ka tabbata an ke yin hukumu mutum nawa ne bai ishe shi ya bi ɗan su yana sallah ko bayan suna nan bijik ba su san ke bi ɗan suna sallah ko bayan kuma sallah in har za ka tsayi a kan su da kyau za ka shi yi za ka zama mutum ki to ka ba kan ka sadaka ba ka damu da sallolinsa ba ba ka damu da komai na shi ba ta yaya zai zama mutum ki tarbiyyar ka ji ku na gari waɗanda za su kai shiga nasara a rayuwa waɗannan duka suna daga cikin manufofi na tarbiyya kenan tsayuwar ka ne daidaituwar ka ne lurar ka ne zai sa ɗan ke zama na gari sannan wani kari a hutan zaman ka wani kari makarantunsa sau da yawa ka binciki yara da suka lalace za a ce maka abokai ne ƙawaye ne misali to idan komai san wannan to bai kamata a ce mun sake da suwaye za mu riƙa ganin su da ƴaƴanmu ba suwaye ba ma son ganin su da ƴaƴanmu kuma mun yi bayani cewa dan ba ka san ɗanka da wani in har mamaci ka ne ya zama maka wajibi ka nemi haɗin ka iyayenka don shi ɗin ma ya jawo ba daidai ba ne don ni zan iya ɗaukar responsibility ɗaya su yi karatu in naɗa hannu in bar ɗaya wasu suna lalace to in kai haka kana jiye wani yana rasa masu hikima suka ce fa mata ya zama duniya ne ya wanda ma idan kun ta tabbihi wa ghayruka yaji yau ke ne gini zai ga mu idan har kana ginawa wani yana rusa maka kaga babu ranar da zai ga mu ranar da zai ga mu ranar za ka bincika ka samu ba ka yi komai ba Allah ma ka yi sarki ya kare saboda haka sanin da sanka dabi'u na ne zai taimaka wajen ne guji dukkan abin da ba su dace zai guji shaye-shaye zai guji taɓa kayan wani zai guji duk wannan abin da muke gani na tsara suka ne na abubuwan da suka zama ko wani ala ta kai a ƙasa ba wani abu gani da ya kawo manya-manya illa a cikin iyaye Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hore mu mu yi aure mu hayayyafa ai ba za mu hayayye ba ba ne da yuyuyu ya yi alfahari da yuyuyu a zai yi alfahari take da mutane ba da maka idan har ka samu ɗa to ya zama maka wajibi ka tsaya aiwar mijinka wajen ganin yaya za ka tarbiyyantar jiki har ya zama sanin. Wannan shi ne babban manufar tarbiyya. Muhimmancin tarbiyya shi ne gabanmu na ƙarshe da kuma hatsarin da ke tattare da rashinta. Muhimmancin tarbiyya yana ginuwa ne ta hanyar da za mu san cewa shi ne tushen rayuwa, kuma shi ne dubo ɗan ba na kowace al'umma da aka ga ta ci gaba. Ba yadda za a yi al'umma ta ci gaba ba tare da mutane masu tarbiyya. Abu na farko, dasa wa ƴaƴa sanin abin da ya tantance su. Kamar yadda muka faɗa a sanin muhimmanci, a sanin manufar tarbiyya gina mutum, to shi ne su san abin da ya tantance su. Shi ne rabin iyali wa al'ada. A dasa musu sanin abin da ya tantance su wajen yin mu'amala da kansu da yin mu'amala da wasu. Abu na biyu, gina mutum ya zama cikakke ta hanyar ne. Ta hanyar ne zan yi in zama mutum. Ba karatu kaɗai ba ne yake sa mutum ya zama mutum. A dole sai da abin da zai rayu. Za ka ga iyayenmu a da ba su yarda mu je makaranta tura ba. Dole sai da sana'ar da za mu iya yi mu dogara da ita bayan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan zai sa ka zama mutum mai dogaro da kansa ba tare da ya koma baya zuwa wasu yare ba. Shin zai maka daidai a tabbiyantar da kai a rayar da kai shugaba da rage har ka bala da shekaru abu kuma ka gama ka girma ka sake dawowa kana neman wani abu a wajen waɗannan da suka yi maka wannan darajar. Ai, ba ku mutu a jiki. To amma me ye matsalar? Shin mu yanzu muna ƙoƙarin wannan wama waɗannan abubuwa guda biyu? To da yawa za ka samu duk wanda Allah ya bore mata shi burin ka ɗan sai yi karatu yi karatu yi karatu eh zai yi karatu kuma karatu ma mafi yawa na boko ba na addini. To yanzu ƙasar ta yi ko ta inda sai ka gama bokon ka gama shan ka ka gama ajiye ka dawo ko kana neman abin da za ka ci da shi. Ka ga ba ka yi ba an ɓata goma ɗaya ba ta ja ba. To ya zama wajibi musan muhimmancin tarbiyya yana zuwa ne ta wajen gina mutum ta yadda zai zama mutum. In ya zama mai abin yi bayan da za a yi ne a wani wani bayan da za a yi a tare shi da tsara suka bayan da za a tare shi da wasu ɗabi'u waɗanda suke zama damuwa a cikin al'umma. Abu na uku yana da wasu muhimmancin tarbiyya a wurin tsaya bayi da kyau. Al'ummarmu za ta tafi ne kai iya tun daga farkon ta har ƙarshe. Duk al'ummar da muka ga sun ci gaba wallahi ba a ci gaba da ɗan uku. Ba yanda za a yi mutumin banza ya ci gaba ba zai taɓa yi ba. Duk al'ummomin da suka sun ci gaba to sun ci gaba ne ta hanyar bin hanyoyin da suka dace. Ba wanda zai ci gaba yana da kwance. Ka ga mutum ya girma ya yi hankali ya ga wani kuma ya zo wucewa da mota mai kyau da tufafi mai kyau sai ka ji ya yi hamma ya yi ni a ya ce ku da anan za mu ta hanyar. Sai ya za ka ta kai shi ma kwanciya ya yi ni yadda ka kwanta. Ka ga tashi ne yunƙuri ya zama wani abu kai ma kai to za ka iya zama nagari ta inda za ka kai inda ya kai. Wannan zai kare mu daga dukkan lalacewa daga dukkan barna. Yana daga cikin muhimmancin tarbiyya gadar da taimake kenya shi ne tahqiqut tamasuk al-ijtimai gadar da taimakon kimiya ta yanda wannan zai taimaka ma wannan wannan zai taimaka ma wannan idan ka ga wani wani a hanya mai kyau kai ma za ka bada gudu mawa ya dawo ya zama ɗanage domin ya san kai ma wata ran za ka yi wannan amma idan ya zama mun rayu na kuma na cikin rayuwar dabbobi a daji to haka za mu kare a daidai su ba za mu ci nasara masu hikima suke ce al-mu'mi qawiyyun bi ikhwanihi da'ifun bi nafsihi shi mu'minin ƙwarai yana samun ƙarfafuwa ne da miƙewa tare da ƴan uwansa mu'minai in ya tsaya shi kaɗai a karan kansa to sai ya zama mai rauni ta inda ba zai amfani kowa ba abu na biyar daga cikin muhimmancin tarbiyya tana gadar da manyan gobe malamai suka ce yara manyan gobe to tarbiyya ta gari take sa ka zama babban gobe ba babban jiki ba babban jiki ko kana so ko ba ka so in dai mutuwa ba ta ɗauke ka ba to za ka zama don haka a anguwa za ka ji an ce akwai tsoho akwai mowa akwai jakkijo ka san waɗannan mutane daban-daban ma'ana kenan akwai wanda shekarunsa sun masa amfani akwai wanda shekarunsa sun zama shurin shara Allah kar ka sa mu zama irin waɗannan don haka da tarbiyya in dai mun tarbiyyantu daga ƙasa to insha Allahu ta'ala za mu girma mu zama to gyararru masu gyararwa hudatan mahdiyyi Allah ka sa mu dace abu na shida tanmiyatu shu'ur bil mas'uliyya idan har kai girma kai hankali ka zama mutum za ka riƙa kana girma kuma za ka riƙa ginuwa da jin akwai wani nauyi a kanka da ya kamata ka yi wa al'ummarka don ka ba da gudunmawa ka bar wani legacy a rayuwa akwai abin da kai shi a ce ka mutu ba ka bar wani abu ba a rayuwarka akwai wani littafi na Sheikh Salihu Munajjid mai muhimmanci utruk atharan qabla rahim yi kokari ka bar wani abu a rayuwarka da za a amfane ka kafin ka mutu sunan littafin ne ka bar baya mai kyau ka bar abun fada to shi in ba ka da tarbiyya har ma tunanin ka bar abun fadan zai zo maka ba zai zo ba abu na ƙarshe tahqiqut taqaddum wal intiha samuwar ci gaba da kuma wayewar al'umma yana zuwa ne ƙarƙashin samun tarbiyya don haka kenan dunkulewar ci gaban al'umma yana ƙarƙashin tarbiyya in an rasa tarbiyya komai ya lalace kuma nauyin tarbiyya yana tsomowa ne daga gida kamar yadda muka faɗa kar ka taɓa sakaci da tarbiyyar gidanka ka tsammanci duniya za ta tarbiyyantar maka da shi shi yasa masu hikima suka ce ku sanya ƴaƴanku kuka tun kansu sanya ku kuka ma'ana matsa wa ɗanka yin abin da bai so ko da zai kai shi ga yayi kuka kan kai a zo a samu zamanin da zai sa ka kuka Allah ka ba mu ikon sanin nauyin da ka ɗora an ba ni lokaci ya yi saboda haka kuma mun zo gaɓar mu ta ƙarshe wanda daga ƙarshe abin da za mu iya jan hankalinmu da shi shine cigaban al'umma da zaman lafiyarta bai taɓa yiwuwa sai da tarbiyya tarbiyyar kuma ba ta yiwuwa sai da haɗin kai tsakanin waɗannan abubuwa guda hudu da muka lissafa, ka gina gidanka, ka taimaka wa maƙwabtanka da al'ummar da kake rayuwa da su, ka sa ido a wajen karatun ƴaƴanka da makarantun da za su yi, sannan hukuma ta zamanto mai adalci a tsakaninku. A duk lokacin da aka samu nagari za ta yaba mata, a duk lokacin da aka samu bara gurbi za ta ɗauki haƙƙi. In an yi haka, al'umma za ta tsira, za a gudu tare, za a tsira tare. Da wannan nake ganin zan kalmasa waɗannan bayanai nawa. Abinda na faɗa mai kyau, wannan daga taimakon Allah ne da agajinsa, wanda kuma na yi shi a bisa kuskure, dukkan harshe ne da sharrin kenan. Muna roƙon Allah ya yi mana. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.